الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نشاب في جوة الربيع الأول shekara ta 1441 hijira ta manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 14 ga watan 11 shekara ta 2019 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin واللقر ربما مالمي الشيخ أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الله يجد أنسى درهما منا تكن كتاب الفضائل لتعطم ديكي بياني دمجة فللولي نأيوكا دسكسة في شريع المسلمين يوك مزام تاشي باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي العكيد والوعيد الشديد في تركهن باب بزي بياني جمد أمرني أكن كياي سلولي المكتوبة وأن بسكنا فلله سلولي دي الله سبحانه وتعالى يجبتا أكن باي مكي ينسي كل ينسو دير باب بزي بياني أكن أمرني دي شريعة كي وجن كياي سو yadda ya kamata har yanzu kuma babin zai yi bayani game da hali wanda yake al-akid wanda aka karfafa shi wal wa'id ash-shadid da kuma wa'idi na ruko na azaba mai tsanani fi tarkihinna a cikin barin waɗannan salloli guda biyar ma'ana idan muka fahimci babin zai bayani akan bangarori guda biyu bangare na farko umarni da kiyaye salloli guda biyar na farilla da kula da su da lokacinsu da kuma yin su yadda ya kamata bangaren na biyu kuma zai bayani game da narko da shari'a ta tanada ko azaba da shari'a ta tanada wa wanda yake sakaci da su ko kuma wanda ya bar su da kiyaye su yadda ya kamata wannan shine abin da zamu karanta a cikin babu insha Allah ta'ala mala yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada hafizu ala salawati was salati alwusta cikin ayar shine qumu lillahi qanitina Allah madaukakin sarki ya fada a cikin wannan aya da take cikin suratul baqara cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salati alwusta da kuma sallah ta tsakiya sallar da take ta tsakiya sai Allah madaukakin sarki cewa qumu lillahi qanitina ku tsaya dan Allah kuna masu yin da'a a gare shi wannan ayar idan muka kalle ta da kyau yan uwa zamu ga abin da take karantar da mu shine kiyaye salloli Allah subhanahu wa ta'ala ce hafizu ala salawati kiyaye salloli wannan an kawo shi ne a alal umum gaba daya duk wata sallah ta farilla ta shiga ciki sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya kebance wata sallar sai a mace ta ita kadai sai ce wassalatu lisfa da kuma sallar tsakiya malamai suka ce wannan usulubi ne na larabci da galibi idan ana so a nuna maka girman abu ko falalarsa sai a faɗa abu a cikin rubuci gaba ɗaya komai ya shigo ciki sannan shi kuma kadai ko su bi ko su uku sai a ware su sai ambace su to an yi ma haka ne dan ka gane waɗannan abubuwa da aka ware aka ambata suna da wasu matsayi na musamman waɗanda waɗancan gaba ɗayan arruma arbi ba su da shi kun ga da Allah ya ce hafizu ala salawati mu kiyaye sallali abin da ake nufi da kiyaye sallali shine almudawamatu alaiha wal muwazaba shine mutum ya dawwama akan ta ya kuma yi ta yadda shari'a ta tsara ayyuka to da aka ce as-salawatu anan kowace sallah ta shiga ciki azhar ta shiga ciki la'asar magriba insha asuba da sun shiga ciki to idan aka yi shiru haka ma ya isa amma sai Allah madaukakin sarki ce was-salatul wusta sannan kuma a kiyaye sallar tsakiya to dan annuna maka ita sallar tsakiya tana da dadin falala da daraja sama da waɗannan to shi yasa kamar yadda Abu Abdullahi al-Qurtubi yayi kaito a cikin tafsirinsa malamai sun ta kokarin gano wace sallah ce sallar tsakiya alal kalla yayi kaito maganganu wajen guda 10 ko waɗannan malamai suna gani cewa wata daga cikin salloli ita ce sallah ta tsakiya daga cikin sallolin nan guda 5 wato kowace sallah daga cikin sallolin nan guda 5 sai da aka samu malaman da suka ambace ta wasu suka ce azhar wasu suka ce magriba wasu suka ce insha wasu suka ce asuba wasu suka ce duk sallolin da babu wata ba a faɗa ba wasu ma suka ce sallar juma'a ake nufi wasu kuma suka ce la'asar da insha ake nufi a tare wasu suka ɗauko wasu sallolin da wasu suka haɗa suka ce su ake nufi wajen zartuttuka guda 10 ya kawo duk mai son ƙarin bayani zai koma zai koma tafsirin Qurtubi ya duba yanzu to amma dai tafsiri mafi inganci fassara mafi inganci game da ma'anar salatul wusta ita ce sallar la'asar ƴan uwa ita ce sallar la'asar dan wannan hadisin da yake ruwayar Muslim ta nuna haka annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace salatul wusta salatul asr sallar ta tsakiya ita ce sallar la'asar lokacin da ake yakin khandan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya shiga da sabban sa suna ta haka wannan rami da ake hakawa wanda za a kewaye Madina da shi dan ya hana waɗancan mashirkan haurowa su farwa musulmi so ana ta wannan aiki ana ta wannan aikin haka ake rami ne mai tsayi kuma mai fadi to har lokacin sallah ya je wuce ba a samu dama an yi ba annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da kan kansa da shi ake wannan aiki to shi sa shi ne jagora shi ma kuma ya shiga cikin wannan aiki mai kiran sallah yana cikin wannan aiki to kun ga waye zai ubani a sallah kenan a lokacin kowa aikin da yake gaban sa ya shiga cikin dinsa har sai da lokacin sallar la'asar ya gota magariba ta kusa sannan sai musulmi da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi suka farga cewa ba a fahi sallar la'asar ba to shine sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ji ba daɗi har yi wa mushrikancan da suka saka wannan aiki suka rasa sallar la'asar a kan lokacin ta ya musu muguwar addu'a yace mala'a ajwafahum wa butunahum nara ya ubangiji ka cika jikkunan su ka cika kaburburansu da wuta ya ce shagaluna alisalatul wusta saboda sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya ita ce wacce sallah salatul asr sallar la'asar saboda haka zancen da ya fi inganci yan uwa aka ce salatul wusta sallar la'asar ake nufi saboda hadisin da muka ambata a baya za ku iya fahimto su ku gano falalar da take cikin sallar la'asar da yasa aka ware ta ita kadai aka ambace ta amma dai almuhim abin da yasa malaika wannan ayar da yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli to wannan ayar tana nuna mana dukkanin wata sallah ta farilla da Allah subhanahu wataala ya farillanta mana dole ne kai a matsayinka na musulmi ka kiyaye ta kayi ta akan lokacin ta ka kuma yi ta kamar yadda aka ce kayi ta shine abin da aka bukace ta yin ta akan lokaci din sannan kuma kiyaye yadda ake yin ta ba yadda kake ga dama yake yi ta ba wannan shine abin da wannan aya take yi Allah subhanahu wataala ya samu dace wa qala ta'ala aya ta bi da malamin ya kawo a mabudin babin yace Allah subhanahu wataala yace fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu Allah madaukakin sarki yace fa in tabu idan suka tuba wa aqamus salata tuba kadai bai wadatar ba sannan kuma suka tsaye da sallah sai da sallah kadai bai wadatar ba wa atau zakata suka kuma ba da zakka sai Allah madaukakin sarki ce fa khallu sabilahum qurabudus ga mu fahimci wannan ayar ne idan muka dauko farkon ayar tunda nan ai ba farkon aya bane ko sakiya ne aka datso kawai inda yake sai ma hujja amma farkon ayar abinda Allah subhanahu wataala ya bude da shi shine fa idzan salakal ashhurul hurum sai ce ne faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad sai ce fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum wato abinda Allah subhanahu wataala yake fada wannan aya tana daya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratul tauba ko suratul bara'a Allah subhanahu wataala yace fa idzan salakal ashhurul hurum idan watannin nan masu alfarma suka fita suka wuce suka shude waɗannan watanni masu alfarma sune abandan dhulqa'da dhulhajj da muharram ajiri sannan sai rajab wanda yake awari to ka'idar addinin musulunci idan waɗannan watanni guda hudu sun shigo ba a yin yaki a cikin su duk wani wata kura ta yaki da ta taso a lokacin sai a batta talafa har sai waɗannan watanni sun wuce sai dai idan mushrike ne suka kawo musulmi farmaki a wannan watanni to kun ga musulmi ba za su nade hannunsu suna ji suna gani a zo a gama da su to a lokacin za su mai da martani amma musulmi su fari yaki su kai farmaki ko su kai hari wani gari a waɗannan watanni addinin musulunci ya hana waɗannan watanni guda hudu Allah madaukakin sarki ya girmama su har ma an yi hana yaki a cikin su to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa idan waɗannan watanni guda hudu masu alfarma suka wuce shine fa idzan salakal ashhurul hurum sai ce faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ku yaki mushrikai duk inda kuka same su abinda ake nufi da mushrikai a nan wajen ayat ta gane kowane irin mushriki sai dai kuma banda mushrikin da yake a karamin yaro ko mace ko kuma rahibi da yake cikin ɗakin ibada sai yana bauta wannan shi ba a yakarsa waɗannan wasu nasosin kuma sun zo sun keɓance su banda su idan an tashi yaƙi kun ga wannan aya gaba ɗaya ta kawo su faqtulul mushrikeena gaba ɗaya ku yaƙi mushrikai to amma banda ɗan ƙaramin yaro shi ɗan ƙaramin yaro bai san abin da yake ba a yakarsa ba a kashe shi idan an zo yaƙi duk yaƙin da aka je aka kashe ƙaramin yaro to wannan ba yaƙin addinin musulunci ba bai kamata ba haka nan mace ita ma mace ba a yakanta haka nan mai ibada kamar a ce malamin kirista ko malamin yahudi idan ya shiga cikin ɗakin bautarsa ya zauna shi ba yaƙin yake ba kuma taimaka masa yake ba yana bautarsa to a lokacin ko da an zo an same shi a haka ba za a je a kashe shi ba duk wanda ya kashe shi ko a cikin musulmi ya yi ta'addanci ina fata an fahimta saboda haka faqtul mushrikeena bi shafa wannan mutum ukun da muka ambata ba Allah madaukakin sarki yake cewa wahsuruhum ku kuma kewaye su ku zagaye ganuwar garuruwan ku ta inda ba za su iya kawo muku hari ba waq'udu lahum kulla marsad sannan kuma ku zauna ku yi daku a dukkanin inda kuke tsammani za su iya kullo mu to Allah madaukakin sarki da ya gama kawo waɗannan abubuwa sai ya ce fa in tabu waɗannan mushrikan da aka ce a yaƙe su a karkashe su idan suka tuba tubansu shine ne su shiga addinin musulunci su furta kalmar shahada wa aqamu as-salata sannan kuma suka tsaye da sallah wa atu zakata kuma suka ba da zakka sai Allah madaukakin sarki yace fa khallu sabilahum qurabudus qurabudus a lokacin yaƙi ya ƙare ke to garashin wannan ayar malamai suna kawo mahimmancin sallah da kuma zakka cewa idan mutum ya musulunta sai ya bar sallah ya kinta to malamai suka ce yanzu musuluncinsa da gyara bai karɓu ba idan mutum yana da halin da zai yi zakka haka kawai ba wanda lili sai ya ki shi ma da hayar musuluncinsa da gyara insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan za mu zo mu tattauna a kan meye hukuncin mutumin da ya bar sallah da gangan meye hukuncin mutumin da ya bar zakka da gangan ya kinta za mu zo mu bayani a kai insha Allah ta'ala amma dai idan ku kalli wannan aya ta ishe muku gane girman sallah da kuma muhimmancin ta yadda aka ce ko da sun tuba tuban su bai isa ba sai sun yi ne sai sun tsaya da sallah tuban su bai isa ba sai sun yi ne sai sun bada zakka Allah madaukakin sarki ya samu dace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi na farko a cikin babin an karbo shi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah kira da aminci kara tabbata a gare shi injuwa inji sahabi Abdullahi dan Mas'ud tambayar da masa yace ayyul a'mali afdalu a cikin dukkanin ayyuka gaba daya da ake wani aiki ne yafi falala kun ga su irin tambayar sabai kenan kullu abin da suke da ma shine abin da yake na sama dan su aikata shi in dai abin da ya shafi lahira ne to su sun fi so kodo sai su rinka zama a cikin ɗan sama-sama bayan ƙasa-ƙasa ko ya tsakiya kun ga me yace afdalu afdalu mafi falala ya san ƙarshe wani aiki ne a cikin ayyukan addinin musulunci yake mafi falala qala sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bashi amsa yace As-salatu ala waqtiha kun ji abu na farko da manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fara da shi shine yace sallah a bisa lokacinta sallah akan lokacinta wata riwaya ta zo da as-salatu li waqtiha wata riwaya ta zo da haka as-salatu ala ko kuma as-salatu fi awwal waqtiha wannan da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce bai inganta ba ruwayoyin da suka inganta shine as-salatu ala waqtiha kamar yadda wannan ta zo ko kuma as-salatu li waqtiha wadannan ruwayoyi sun inganta sallah a lokacinta abinda ake nufi sallah a lokacinta shine mutum yayi sallah a farkon lokacin da ake yin ta lokacin da sallah ta shiga farkon lokacinta to mutum ya sallace ta sai dai sallar da aka buƙaci a jinkirta ta sallar da shari'a ta ce a jinkirta ta to wannan suka jinkirta ta amma idan ba haka ba dukkanin sallah idan kai abin da yafi shine kai ta a farkon lokacin ta shine abin da sallolin da shari'a ta ce a jinkirta su ne sallar isha'i idan ya kasance mamun da suke bayan ka a matsayin ka na limami sun amince a kai ta lokacin da ya dace a kai ta wanda mun kawo kissar ladi sati biyu da suka gabata ne annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai fito an yi sallar isha'i ba sai da dare ya tsakiya muƙaddara mu sai kamar 11 dare ko 12 dare mutane sun taru a masallaci ana ta jira annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana gida a zaune bai fito ba yana sane har sai na Umar ya rinka cewa ya rasulullah raqada sibyan wan nisa ya manzon Allah lokaci ta yi mata da ƙananan yara sun fara bacci dan kasan da inda sha ɗaya tai to yaro tun da rana an yi guje-guje an gaji lokacin bacci yayi saboda haka annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana jin sa bai fito ba sai can da lokaci yayi kamar karfe 11 da rabi ko 12 muƙaddar haka sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fito sai aka yi sallah da aka yi sallar isha'i a wannan lokaci sai jiyo sai yake cewa da mutane ya ku mutane wannan lokaci shine lokacin sallar isha'i da ba dan kada na matsa al'umma ta wannan lokacin da muka sallace ta a yau din nan shine lokacin da ya kamata a rinka yin sallar isha'i da ba dan kada abin ya kasance akwai takura ko matsi ga al'umma ta to sai malamai suka ce duk al'ummar da suka ga babu laifi za su iya yin sallah wannan lokaci suka yarda wa kansu to shikenan da mamu da limami gaba ɗaya aka haɗu babu laifi a rinka sallah karfe 11 dare to wannan ya falala akan a rinka yin ta da zarar lokacin ta ya shiga shi yasa ita sallar isha mafi falalan lokacin ta shine a jinkirta ta haka nan ita ma kuma sallar azhar annabi ita ba kodaushe ake jinkirta ta ba ita ba kodaushe ba ne ita sai lokacin da ake tsananin zafi idan irin zafin nan ya shigo za ka ga lokacin kowa kokari yake samu inuwa ya fake to a lokacin ba a so da tsarin sallar lokacin sallar azhar ya shiga ayyuka an fi so a dan jinkirta ta a jata haka yanzu ka ga lokacin sallar azhar yana shiga 12 kamar da minti 10 ko 15 haka 12 da minti 10 ko 15 lokacin sallar azhar ya shiga to kada a ce da zarar 12 tayi za a zo ayi sallah ko 12 da minti 15 sai a dan jinkirta a kashi 12 da rabi ko kai saura kwata ko karfe ɗaya ko abin da kuma da ina fata an fahimta shi sai annabi kira da amince ƙara tabbata a gare shi yace idza shadda al-har fa abridu bis-salah fa inna shiddata al-har min fihi jahannam annabi yace idan rana yayi tai tsani zafi yayyawa to ku sanye sal ma'ana ku dan ja lokacin sallah zuwa lokacin da zai dan yi sanyi sai annabi ya ga musu dalili cewa saboda tsananin zafi yana ɗaya daga cikin huci ko numfashin jahannama ta kai ƙara wajen annabi kira da aminci ƙara tabbata a gare shi wajen Allah madaukakin sarki kamar yadda hadisi ya tabbata cewa ya ubangiji saboda tsabar ita bala'in wutar jahannama kanta da kanta ma tana cin kanta da kanta kaga abin da yake cin kansa da kansa ya kuma an jifa ka Allah ya kiyaye mu daga jahannama haka ta kai ƙara wajen Allah subhanahu wataala cewa ya ubangiji sashi ne yana cin sashi saboda bala'i sai Allah madaukakin sarki ya bata dama ta riƙe numfashi sau biyu kawai a shekara duk shekara jahannama ya ce numfashi sau biyu numfashi na farko shine lokacin zafi lokacin da ake tsananin zafi to numfashin jahannama duk wannan zafin da kake jika jika kasu sakewa kai wanka sau biyar ka fito amma dai duk gashi nan gumi ta ko ina wani ma da ka fito daga banɗakin sai ka ji gumi ya fara abin nan ɗinka wai numfashin jahannama ne fa kawai numfashi ba kusan ita kaji ba kuma numfashin ka duba nisan da ke tsakaninka da ita haka ɗaya numfashin kuma sai aka bada dama ta yi shi lokacin sanyi lokacin da ake tsananin sanyi lokacin da ba wasu yake cewa jawara za ta wuce to lokacin wucewar jawaran nan lokacin numfashin jahannama ne yawa numfashin jahannama to irin wannan lokaci idan ana tsananin rana ba a so a rinka sallah a farkon lokaci a sallah azhar sai a jinkirta sai a yi ta da wuce idan rana ta ɗan yi sanyi ka ƙarfe ɗaya haka ƙarfe ɗaya da minti goma ƙarfe haka dai kada a ce da tsarin lokacin sallah ya shiga za a yi shi wannan ba daidai ba ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda malamai suka ambata as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta kuntu thumma ay abdullahi mutu yace sai nace da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi daga sallah akan lokacinta a cikin ayyuka masu falala ko mafiya falala sai kuma wanne sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kala yace birrul walidayni biyayya ga iyaye sai biyayya ga iyaye shine mutum yayi wa iyayen da suka haife shi da'a ya bi su a kan abin da yake biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu nasiha a kan abin da yake saba wa Allah ne subhanahu wa ta'ala amma ba zai musu biyayya ba ba zai musu biyayya ba ba kuma zai musu rashin kunya ba ina fata an fahimta iyaye su ne tushe na farko da mutum ya biyo ta kansa ya iso duniya su ne tsanin da mutum ya taka ya iso wannan duniya duk wani alfahari da zaki a duniyar nan ka zama wane ka girma ka yi kaza sanadin zuwanka duniya su ne iyayenka guda biyu mahaifinka da mahaifiyarka su ne tun baka san abin da kake yi ba tun kana ciki suke kula da kai tun kana ciki ake ta kula da kai duk abin da aka san zai cutar da kai kana ciki kiyaye shi ake duk wani abincin da aka san idan an ci zai cutar da kai kana ciki sai a daina cin sa duk wani abin da idan aka san an yi shi zai cutar da kai kana ciki sai a daina yin sa tun kana ciki ake tattalinka sannan lokacin da kake cikin nan shi mahaifi yana yi da kuɗinsa ita kuma mahaifiya tana ji a jikinta tana shan wahala iya wahala tsawon wata tara ko makamancin haka sannan kuma sai a jikinta to ita kanta wannan haihuwar abu ne da yake mai wahala kwarai da gaske wanda raɗaɗɗi da zafin haihuwar nan har yanzu babu wani likita a duniya da bincike kai ya gano cewa akwai abin da za a ba mace ta sha ko allurar da za a yi mata ta dalilin zafin haihuwa ko raɗaɗin sa babu har yanzu raɗaɗin haihuwa da zafi akwai shi abu ne da har yanzu idan mace za ta haihu to kawai dai gata nan kafa ɗaya na duniya kafa ɗaya na lahira to haka za ta zo ta haifi ɗanta lokacin da ta haife shi kuma duk wata wahala da ta sha ta ɗauka ciki da ta haihuwa ta manta yanzu kuma shi ne a gabanta karerayensa renansa ba shi abin da yake bukata har ya fara girma to ɗan uwa kun ga idan ka dauki wannan zaka ga a dabi'ance ko babu addini ya kamata mutum ya iya shi wato dabi'a ma kubutacciya fitra kubutacciya ko da babu ma shari'a kwata-kwata babu wani nasi da zai ce maka wani bu a mahaifinka ko mahaifiyarka wato kai kanka zaka gane cewa ya kamata ka yi wannan bayan Allah da suke maka wannan tsawo na rabi ya kamata shi sa addinin musulunci yayi narko mai tsanani ga dukkanin wanda yake saba mahaifinsa duk wata ibada da mutum zai yi ya kiyaman laili ya yi azumin nafila ya yi sadaka ya kyauta matuƙar babu iyayensa wallahi a banza zai taɓa ganin da yake so a rayuwarsa ba amma duk rashin ka duk yadda baka da shi matuƙar kana bin iyayenka to za ka yi mamaki yadda Allah maɗaukakin sarki zai sa maka nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa mutum zai yi mamaki yanzu ku kalli wancan tabi'i mai suna Uwais ibn Amir al-Qarni tabi'i ne daga cikin tabi'ai bai kai matsayin sahabi ba amma tun a lokacin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ga sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sauran sahabbai a gaban sa cewa akwai wani mutum da zai zo mai siffa kaza mai siffa kaza mai fuska mai siffa kaza manzo Allah ya ga masa siffofinsa yana da albaras ya warke amma akwai saura kamar kwandala ko kamar dirhami guda ɗaya haka a kafadarsa yana nan sannan ya fito daga kabilar kar bangari kaza daga Yemen da sauransu annabi ya ga masa misali sai ya ce yana da mahaifiya ya kasance mai biyayya ne ga mahaifiyarsa shine abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ga musu sai ya ga musu cewa idan kun gamu da shi ya roƙa muku Allah maɗaukakin sarki ya gafarta muku wato abinda nake so mu kalla shine mutum kamar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a ce akwai wani a bayan su wanda za a ce sai ya roƙa musu Allah ba fa su da su roƙa musu Allah ba shine zai roƙa musu Allah ina fatan fahimta me kai shi wannan matsayi ban mahaifiyarsa haka lokacin sayyidina Umar ya ji labarinsa duk inda ya ga tawaga musamman daga garin Yaman sai ya tambaye su a cikin ku akwai mutum mai kaza mai kaza da sauransu mai iri kaza mai kama iri kaza har wata rana ya samu ayar da suka ce akwai Uwais daga Qar yana da mahaifiya ya yi cin albarka wurin su a lokacin mutanen garin su yana ɗaya daga cikin mutanen da ake masa izgili ba kowa ba ne a cikin su a garin su ba abin da ake ɗaukar sa kawai kamar ga wuce a ce a yawa ne a irin izginin da ake wani aka yi ne da sauransu a wuce a tsokane shi haka suke ɗaukar sa shi wanda ake tambaya din kawai sai ni sayyidina Umar halifa guda yana tambaya ina wani yace a zo a zo min da shi aka zo da shi sayyidina Umar yace to ga abinda na ji manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a kanka yace idan na ganka in ce ka nema min gafara saboda haka sai kai min addu'a yace ni kaman Umar dan Khattabi da muke jin labarinsa ni zan nema maka gafara yace haka annabi yace dole ɗaga hannu yi wa sayyidina Umar addu'a to tun daga lokacin kuma sun mutanen garin su gane cewa ashe fa wani wali Allah ne babba wani shi wannan wanda aka abin jan ana zuwa gida kawai sai zai fara mata ga mutane labari ai gashi nan da kuma sai aka fara cika kofar gidansa mu ba sai kai mana addu'a mu sai kai mana addu'a sai daga baya kawai sai aka neme shi aka rasa bayan Allah na gidike yanzu kai da kaga kasuwa ta buɗe amma shi kawai sai aka neme shi aka rasa baya su to abinda nake so in kai mu zuwa gare shi yan uwa mai ja masa wannan ban mahaifiyarsa shi sa bin iyaye yan dan uwa babu abinda bai iya jawo maka bala alkhairi wallahi sannan saba wa iyaye babu abinda bai iya jawo maka bala sharri yanzu idan ka dubi rayuwarka ka ga bai tazaro a cikin ka kai kaza ba nasara ka fara wancan ba nasara ka nemi wancan ba nasara ka je ka duba alaƙarka da iyaye dan shi saba wa iyaye al-uquq Allah maɗaukakin sarki baya barinsa sai an je lahira ake yin sakamakonsa tun daga duniya mutum yake ganin sakamakonsa tun daga duniya mutum yake fara ganin sakamakon saba iyaye ba sai an je lahira ba laifuka guda biyu Allah subhanahu wataala ya ce baya barinsa sai an je lahira da zalunci da saba iyaye duk mutumin da yake azzalimi ne a rayuwarsa to tun daga duniya zai fara ganin sakamako haka nan duk mutumin da yake saba iyayensa yake to wannan tun daga duniya zai fara ganin sakamako ba zai taɓa ganin abin da yake daidai ba ba zai taba gani abin da yake yi ba. Shi yasa ai uwa musamman matasa ya kamata iyayen mu su rinka jin dadin mu. Bai kamata a ce iyayen mu suna nan a rayuwa amma ba su jin dadin mu. Da yawa daga cikin mu zaka ga wani mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba su kai masa magana ba, yana fada tana fada. Wallahi akwai wanda iyayensa ma tsoron su suke yi. Tsoron su suke yi da amsa magana da amma da an yi magana sai ka san ƴaƴan zamani. Mutum ana magana sai haiko sai haiko mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Saboda Allah ina rayuwa ta albarka wannan. Ba za a ji albarka ba. Su ka dauki wanda ake kuma za su dauki hannun su kuma su dauki mahaifinsa. Wallahi ko akwai wanda shi kuma ta kai ma zai iya dauka mai da kuma yafi duka kaga dan mutum da zai dauki mahaifinsa saboda Allah wannan ina albarka za ta gudana a rayuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi ce birrul walidaini biyayya ga iyaye shi ne biyu kuntu thumma ay sannan sai Allah dan Mas'ud ya kara cewa sai na ce da Annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi manzon Allah sai kuma me qala sai Annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi ce al jihadu fi sabilillah shine jihadi wajen daukaka kalmar Allah madaukakin sarki. Jihadi in aka ce jihadi farkon abin da yake zuwa cikin jihadi shine mutum yayi yaki domin daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda aiki ne sai daga cikin ayyuka mafi kalala mafi ya girma a cikin addinin musulunci. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira wasu dirwatu salamul islam sankololiyar addinin musulunci shine jihadi. Saboda jihadi ne addinin musulunci yake samun izza da kalala da girma ya tsaya. Duk inda aka rasa jihadi zaka samu al'ummar musulmi a cikin kasanci, zaka samu al'ummar musulmi a cikin rashin izza. Amma duk inda jihadi yake to dole ne al'ummar musulmi ka same su suna iya kai kansu su magana a ko'ina ba tare da suna fassa. Sannan duk wanda aka ce saboda Allah madaka saboda Allah madaka sarki a jihadi to kai tsaye wannan shahidi ake kira. Duk wanda ya je yaki aka ce wannan yayi shahada. Wannan yayi shahada. Wannan kuma dukkan wanda yayi shahada mun san abin da Allah madaka sarki ya gama a cikin sura Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina wala yahsabanna alladhina qutila fi sabilillahi amwata sayyi bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna. Kada ku taba tsammani waɗanda aka kashe su saboda ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki a matsayin matattu. Allah ya ce ba matattu bane, kada ma ku kira su matattu. Bal ahya'un, Allah ya ce rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna. Allah maɗaukakin sarki yana azurta su daga gare su ta wace hanya su ya sani, amma dai ya ce ba matattu bane, rayayyu. Ta ɗaya daga cikin kalmar jihadi kenan ƴan uwa. Wannan hadisi malika ya ɗin ma a cikinsa shine as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. Saboda haka ƴan uwa mu kiyaye yin sallah akan lokacinta don mu dace da falalar da ke cikin wannan hadisi da makaranta yin. Hadisi na gaba wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi Abdullahi ibn Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Umar. يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله كرا دا امنتي قال تبتا اجريس يتي بني الاسلام على خمس انجد مسلمتي اكن وسو ابو بوا غدا بيار بابا مالمي ابن رجب الحنبلي يتي تيوا ابن دا كي نفي دا انجد مسلمتي اكن ابو غدا بيار سيني وسو شكاشكاي ني كو سو تراكاي ني غدا بيار wanda a kansu aka ɗora addinin musulunci. Kowanne ɗaya daga cikinsu idan ya zane su ba musulunci. Duk wani abin da yake zuwa daga baya na ayyukan musulunci su ana ɗora shi ne a kansu. Abubuwan da aka ɗora a kansu kuwa idan aka rasa ɗaya daga ciki to addinin yakan yi rauni amma bai rubuce gaba ɗaya ba. Ya ce amma su ɗaya daga cikin guda biyar ɗin duk wanda aka goce duk wanda aka zane to addinin musulunci ya shiga cikin wani hali babu. Kisa Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya kira su cewa buniyal islamu ala khamsi, akan su aka gina addinin musulunci. To ga su kamar haka. annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yace shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na farko abinda aka dora musulunci akai shine shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai allah wa anna muhammadan rasulullah da kuma shaidawa anna muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne to wannan shine farko mafi muhimmanci a wajen kowanne musulmi ita ce abinda muka fi sani da kalmar shahada da ita ne mutum yake shiga addinin musulunci da ita ne kuma mutum idan ya kafirce mata ko ya bijire mata yake fita daga addinin musulunci ita ce kalmar shahada mutum ko shekara 1000 yayi a cikin kafirci saura kwana ɗaya rasu sai ya faɗi wannan kalma sai ya mutu gobe ya mutu a musulmi ina fata fahimta kun ga wannan kalmar ta isa mai falala komai daɗewar da mutum ya yi a cikin kafirci ana gobe zai mutu ko an ji maka ɗanje mutu sai musulmi ke faɗe ta ko bai taɓa wani aiki na addinin musulunci ba sallah ba azumi ba zakka ba komai yana faɗar ta sai mutu ya mutu a musulmi cikakken musulmi ba shi da kowane irin aiki kuma na zunubi ɗan uwa albarkacin faɗin wannan kalma idan muka kalla za mu ga kalma ce mai ɗauke da gaɓoɓi guda biyu na farko shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai allah na biyu kuma shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma manzon allah ne abin da wannan yake nufi shine na farko shine ya kasance dukkanin musulmi ya kadaita allah maɗaukakin sarki da bauta sannan kuma ya kadaita manzon allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi da biyayya allah ya sa mu fahimci wannan a kadaita allah maɗaukakin sarki da bauta allah maɗaukakin sarki bautata masa ake yi shi kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kadaita shi yadda ka kadaita Allah da bauta haka zaka kadaita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da biyayya Allah madaukakin sarki zaka bauta masa to wannan bautar babu wanda zai gaya maka yadda zaka yi ta sai wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda zai kawo maka samfar din bauta ka bi ka yadda sai wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta saboda shi kadai shi kadai Allah madaukakin sarki ya zaba ya turo shi yace kaje kai musu bayanin ga abin da nake so Allah ya ce bai halicci mutum da aljanna sai dan musu bautata masa dan bauta Allah ya halicci mu dukkanin mu gaba daya to wannan bauta ya zami ita ka san dai ba Allah madaukakin sarki zai sauko ya ga maka cewa ga yadda zaka bauta ba to ya zai ka gane shine sai ya turo maka da manzo mutum ɗaya ne kuma tal shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi kadai zai iya maka bayanin ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so ina fata an fahimta to kaga ashe yadda ka kadaita Allah da bauta haka shi ma za ka kadaita shi da me da biyayya haka al'amarin yake yan uwa abu na biyu wa iqamis salah shine tsaye da sallah shine mutum ya yi ta na farko akan lokacinta na biyu kuma yayi ta kamar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita shi sa aka amfani da kalmar iqamus salah tsayi da sallah me ake nufi da tsayi da ita kayi ta kamar yadda take ka kiyaye lokacinta kayi ta da sharɗanta da rukunanta kamar yadda wanda aka bawa sakon zuwa da ita ya koyar da ita shikenan ka tsaya da sallah abu na uku wa ita'iz zakah da kuma ba da zakka shine shishike na uku kenan daga cikin shikashikan da aka dora addinin musulunci akai shine mutum ya ba da zakka abin da ake nufi da zakka shine haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya nema a bayar ga kowanne musulmi da dukiyarsa ta kai nisabi da dukiyarsa ta kai nisabi ana fitar da zakka a cikin abin da yake na kuɗi ana fitar da zakka a cikin abin da yake na dabbobi ana fitar da zakka a cikin abin da yake na amfanin gona kamar yadda kuma ana fitar da zakka a cikin abin da yake na urubut tijara in aka ce urubut tijara shine abubuwan kasuwanci abubuwan da mutum ya siya yake juyawa na kasuwanci yanzu misali a ce kana da motocin haya ko shago ne da kai ka zuba kaya to duk wani urubut tijara ne su ma duk akwai zakka a kansu insha Allah ta'ala to ita dukiya da Allah madaukakin sarki ya baka yadda ake fitar mata da zakka shine na farko ba za ka fitar mata da zakka ba sai ta kai nisabi sai ta kai nisabi abinda ake cewa nisabi shine a sai ta kai wani adadi da addinin musulunci ya ware wanda ni a yanzu da ban san adadin nisabi ba amma dai na san ya kai wajen 1800 zuwa miliyan ya tafi haka ya tafi haka to sai dukiyar ka ta kai wannan adadin sannan zaka raba ta kashi 40 ka bada kashi 1 sannan ba da zarar dukiyar ka ta kai wannan adadin zaka fitar da zakka ba a'a sai ta shekara sai shekara ta zagayo mata ko kallon adalci na addinin musulunci yanzu misali a ce muƙaddara cewa naira miliyan 1 shine nisabin zakka to idan dukiyar ka ta kai naira miliyan 1 a yau ba a yau zaka fitar da zakka ba sai dukiyar ta kai shekara idan kuma da za a ce dukiyar ka ta kai wata tara ko kuma ce wata 11 tunda wata 12 ne a cikin shekara wata 11 sai kuɗin da suka ragu ba zakka akan ka dan uwa ina fata an gane dukiyar ka yanzu misali ka samu naira miliyan 1 shine misabi kawai sai shekara ta zagayo maka saura misali a ce saura kwana 2 ko saura kwana 3 shekara ta gama zagayo maka miliyan 1 ka tana nan kafin shekara ta gama cika sai naira 1000 sai ta ragu babu zakka akan ka ina fata an gane ba zakka akan ka sannan kuma sai ka dauka sai ka bada ita ga wanda addinin musulunci ya ce a bawa innamas sadaqatu lil faqara'i wal masakina wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi ibn as-sabil mutun nawa ne sinfi nawa ne takwas sai ka ba su idan kuma amfanin gona ne dan uwa idan kai noma to da yawa daga cikin masu noma ba sa ba da zakka yawa da yawa sai mutum ya noma ya ki ba da zakka idan mutum ya noma sai abin da ya noma ya kai ita ba shi ƙa'idar noma sai ya shekara ba Allah madaukakin sarki cewa wa atu haqqahu yawma hasadihi ka ba da haƙƙin Allah a ranar da ka girbi ranar da kai girbi abin ya zama abinci sosai to a lokacin zaka dauka ka ba da zakka to sai ka noma kamar a wusiki abin da ake cewa wusiki biyar laisa fi ma duna khamsi aw siqin sadaqa haka annabi ya faɗa babu sadaka ita ce zakka ta farilla a cikin abin da yake ƙasa da wusiki guda biyar duk wusiki daya kwano 60 ne kwano 60 sau biyar nawa kenan kwano nawa kwano 300 to sai abin da ka noma ya kai kwano 300 sannan zaka bada zakka ina fata an fahimta kaga duk mutumin da zai noma kwano 300 ko ai ya dan yi kokari to a cikin kwano 300 nan sai ka fitar da daya bisa 10 idan noman damuna ne idan Allah madaukakin sarki ya saukar maka da ruwa kai noma to zaka ba wannan ba kaddin ka bane ba wahalar ka bace sai ka bada 1/10 idan kuma noman da kai da kanka bar ruwan da kai da kanka ne shine kamar abin da ake cewa noman rani ko irin ba noma ne da ake yi da damuna ba noma ne da mutum shi ya sha wahala wajen me wajen bar ruwan to a wannan yanayi zaka bada 1/20 ne 1/20 na abin da ka noma haka nan dabbobi idan kana da raƙumi sai ya kai guda biyar idan ya kai guda biyar sai ka ɗauki akuya ɗaya sai ka ba da shi sai ka bayar an fahimta wato idan kana da raƙumi ba raƙumin zai ka ɗauka a ciki ka bayar ba idan ya kai guda biyar sai ka kai guda biyar sai ka ɗauki akuya guda ɗaya sai ka bayar idan suka kai guda 10 sai ka ɗauki akuyoyi guda 2 idan sun kai 15 akuyoyi 3 in sun kai 20 akuyoyi 4 da sun kai 25 shi ne sai ka samu binti makab sai ka bayar binti makab shi ita ce wacce take yar shekara ɗaya ta cika shekara ɗaya ita ce binti makab ita za ka ɗauka ka bayar haka ma idan shanu ne da kai sai sun kai guda 30 sai sun kai 30 sannan sai ka dauki wasu ake ce mata tabi'a ko tabi sai ka dauka sai ka ba ita ce yar shekara daya ta shiga tabi sai ka bayar za ka ta bayarwa ne har sai kai guda 40 sannan sai ka dauki wannan adadin sai ka dauki to wannan tabi'a din sai ka ba da guda biyu ina fata an fahimta su kun aranan dabbobi irin su akuyoyi da sauransu ba za ka bayar ba sai sun kai guda 40 sai sun kai guda 40 sannan sai ka dauki guda 1 daga ciki sai ka ba saboda Allah Allah ba ka sarkin da ya baka wannan dukiyar shi yace kai wannan aiki wasu irin alfarma aka yi maka shi sa malami suke cewa inda za a bada zakka yadda ya kamata to da an kashe talauci a cikin mutane wallahi kuwa yanzu ku kalla a ce duk mai miliyan 40 zai bada miliyan 1 duk mai miliyan 80 zai bada miliyan 2 misali duk mai miliyan 120 zai bada miliyan 3 idan Allah a garin nan mutane ne masu miliyan 40 za su irgu za su irgu ba za su irgu ba to kowa ya fito daga akwai wanda yake da biliyoyin miliyoyi a ƙasa biliyoyi wanda zakarsa kaɗai ta kai naira miliyan 100 wani abu shi kaɗai a cikin garin nan kuma ba wani kuma wai sanin su aka yi can ba ba wani ta musaƙi ne kuɗi ne da aka kai shi wallahi idan za a bada zakka yadda Allah ya tsara a bada ita wallahi sai an kashe talauci to amma kawai kowa yana yin abin da ya ga dama ne idan mutum shekara ta ya kawo sai ya fito da abin da ya ga dama ya fito da shi sai a tara mutane a layi da bulala ana raba musu naira 200 ko 500 kwarai da gaske kwarai kuma saboda ana amfani da talaucin mutane za ka ga abin tausayi kwarai da gaske mata yi sun fito sun ba gidajen an zo an yi naki wata sai ta yi na akan 500 wallahi kuma ta samu gobe ba ta dawo haka shi sa ka'idar addinin musulunci hukuma ake sawa da ya ta karɓi zakka ta tattara gwamnatin musulunci ita take raba zakka ba kowa shi jira ba ta yadda ya gana ma kamar da ya mu ji insha Allah ta'ala a hadisin da yake a hadisin ma'azu ƙanjara to amma kun ga ya abin yake yanzu sai dai Allah ya samu dace kawai abu na gaba wa hajjil baiti shi shike na gaba shine da ziyartar ɗakin Allah maɗaukakin sarki ana yin aikin hajji ne a shekara a watannin aikin hajji in aka ce watannin aikin hajji su ne Shawwal Zulqa'da da kwanaki 13 cikin Zulhajji a su ake aikin hajji shi aikin hajji ka'ida wajibi ne sau ɗaya a rayuwarka wajibi ne sau ɗaya a rayuwarka idan ka yi sau ɗayan nan shikenan na wajabci ya faɗi duk wanda za ka yi sai da mutum na fila kawai sai da mutum na fila haka ne shi ma umara ita ma wajibi ce guda ɗaya a rayuwa kamar yadda malamai su faɗa shi yasa za ku ga wasu aikin hajji suna tare ne da umara saboda tare ake yi sannan aikin hajji yana zama wajibi a kan mutum idan ya samu dama kamar yadda wasu hadisar wayoyin hadisi suka nuna cewa man istata ilayhi sabila wanda ya samu iko ko dama zuwa abinda ake nufi da iko da yawa daga cikin malamai suna cewa azzad war rahila azzad war rahila shine guzuri da kuma abin hawa ya kasance kana da abinda za ka yi guzuri da shi ka je ka dawo ba tare da ka tsaya kana bara koroko ba sannan kuma idan kana da iyali kana da abinda za ka ban musu har ka je ka dawo ba tare da cin tagayyara ba suna yana da muhimmanci kada ka kundige abinda yake fitar da kai ka tafi aikin hajji nan kuma gida ana ta abin ba daidai bane wanda ka tsaya ka kula da gida idan kuɗin sun taru nan gaba ka samu abin da za ka ban musu sai ka tafi sannan ya kasance hanya akwai aminci ba yan fashi ko abin da ya kamata ka sai mutum ya tafi aikin hajji nau'in aikin hajji kala uku ne akwai tamattu'i akwai qirani akwai ifradi shi tamattu'i shi ne wanda ake yin umara daga farko sannan sai mutum ya warware ya cire ihramin jikinsa ya ci gaba da harkokinsa har sai an fara ayyukan aikin hajji ranar 8 ga wata kenan sannan sai ya sabon ihrami ne da ihramin shi kuma ya ci gaba da aikin hajji shi kuma ifradi
shi ana yin aikin haji ne kadai a tsareta shi daga umara ba a hada shi da umara shi sai ake ce masa ifradi mana an ware aikin haji daga cikin umara shi kuma kirani ana gwama aikin haji ne da umara a tare idan mutum yaje yayi umara to zai bar ihramin sa a jikin sa ba zai tuɓe ba kuma duk abin da yake haramta ga mai aikin haji ko ga mai ihrami shi ma haramta a gare shi har sai lokacin da aka fara aikin haji aka gama goma ga watan nan shine ake warware ihrami karami shikenan daga lokacin mutum ya ci gaba da harkokin sa ma'ana idan mutum ya je tun watan kaje maka tun watan Dhulqa'ada sai kasance ihrami zaka idan ka sa ihramin nan a jikin ka ba zaka cire ba har sai an gama aikin haji sana goma ga wata saboda haka duk wanda mutum ya ci waɗannan guda uku yayi aikin haji insha Allah ta'ala cikakke wannan ba mahalli bane na faɗaɗawa akai kawai da dan haskakawa ne wa sami ramadana shi shike na biyar kuma shine azumin watan ramadana shine wata na tara a cikin kalandar irgina addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya ke banci wannan al'umma ya farlanta mata wannan wata da su azumce shi gaba daya kwana 29 ko kuma kwana 30 yadda watan ya kama ana yin su a kowanne wata a kowanne shekara sau daya tsawon wata daya kwana 29 ko kwana 30 ana kamewa daga ci da sha da saduwa da sha da saduwa da iyali da dukkan wata magana da bata kamata ba tun daga lokacin da rana ta bullo lokacin da alfajiri ya bullo har zuwa lokacin da rana ta fadi shine abinda ake kira da azumi to waɗannan ayyuka guda biyar ƴan uwa shine ayyuka da addinin musulunci ya gina akan su wanda kowanne ɗaya daga cikin su yana da irin nasa muhimmancin idan ka ture shi ka tamkar ka ture addinin musulunci ne kowanne ɗayan su baya tsayawa sai da ɗaya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu qala wannan hadisin shi ma karbo shi daga sahabi Abdullahi dan Umar wanda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi yace umirtu an uqatila an-nas an umarce ni da in yaki mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba ni umarni da na yaki mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah sharadin kada na yake su shine sai sun shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sannan kuma sun shaida annan muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne abu na farko kenan wa yuqimus sala abu na biyu da za su yi ikame ga barin yakin su shine su tsayi da sallah wa yu'tu zakka abu na uku kuma shine su bada zakka kun ga wannan ya dace da wannan aya da muka baro a baya ko fa in tabu wa qamus salata wa atawu zakata fa khallu sabilahu hatta yashhadu an la ilaha illallah shine fa in tabu din ai ko da yace fa in tabu kun ga shine hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus sala wa yuti zakka shine cikin aya Allah ba kai sarki ce fa khallu sabilahum annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace to shine shar'in da zasu cika na rabu da shi fa idza fa'alu dhalika annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace idan suka aikata haka suka shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah suka tsaya da sallah suka bada zakka asamu min nijma'ahu to sun tsare jinan nukan su daga gare ni ba ni ba farmus ba ni ba afkamus wa amwalahum haka sun tsare dukiyoyin su daga maribace su zamto ganima ta al'umma musulmai illa bi haqqil islami sai da wani haƙƙi na musulunci idan mutum yayi wani abin da shari'ar musulunci ta bada dama a zubar da jininsa ko a kaɓu dukiyarsa kuma za a yi wannan wani abu ne daban ina fata an fahimta yawa shine haƙƙin musuluncin da ake nufi anan sai wani hadisin daban sai nuna mana shi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalatha jinin mutum musulmi baya halatta wani musulmi ya zama mata da shi ko hukuma ta zama mata da shi sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko shine yace as-sayyibu zani mutum ne da yake yayi aure shine as-sayyib mutum yayi aure ko ya taba yi ko da auren ko babu inda ya taba yi a baya sunan sa as-sayyib az-zani kuma sai ya gina to kun ga asali jinin sa menene haramun ne a zubar da shi, amma waccan zina da ya kai ne ta ba da dama a halatta jinin sa. Idan mutumin da ya taba aure ya zina, aka kama shi da shedu guda hudu tabbatattu, to za a je a jefe shi. Kamar yadda Annabi tsira da Amsu tsira tabbata a gare shi ya jefe kusan mutum hudu a zamanin sa sallallahu alaihi wa sallam, a cikin maza da mata da an jefe su. Abu na biyu, wan nafs bil nafs, shine mutum ya kashe rai haka kawai. Mutum ya samu wani mutumin da yake musulmi dan uwansa ya kashe shi, ko saboda rigima ba da kuskure ba da ganganci kawai ya kashe shi, to shi ma wannan wakatabna alaihim annan nafsa bil nafs wal aina bil ain wal anfa bil anf wal udna bil udni was sinna wal juruha qisas. Allah barkun sarki ce walakum fil qisas hayatun ya ul albab. Malami suka ce in dai mutum zai yi kisan kai a kashe shi, to mutane za su rayu cikin salama. Ma'ana idan ka san cewa idan na kashe rai za a je a kashe ni ma, ka san ranka yadda yake maka daɗi, to shi ma wancan haka yake masa daɗi. Idan ka kashe shi kai ma za a yi ne, za a raba ka da naka, to kowa zai kiyaye makaminsa, ba zai fara ɗan uwansa ba. Amma duk yayin da ka san cewa idan ka kashe wani zai za a yi kawai a ce a kai ka kotu a yanke maka life in prison ko abin da ya kama da haka, to life in prison nawa ne suka fito yi? Da yawa an yanke musu life in prison, shugaban ƙasa ko gwamna ya je ya rubuta takarda an fito da shi. Kusan duk shekara gwamna yana da wannan damar ya shiga prison ya fito da wanda ya ga dama, ko shugaban ƙasa ko gwamna duk suna da wannan damar. Idan gwamna ya shiga kurkuku ya zo tukurma wannan ko ta wurin dutse, in ya ga dama zai sani duk mutanen da yake so sai fito da shi. Kuma galibi idan suka tashi fitowa da su, suna fito da irin waɗannan masu kisan kai wanda su an yanke musu hukuncin kisa, sai ya sa mu kawai a fito da su. To abin da ya kamata da mutum ya kashe kai nan take da an tabbatar da cewa shi ya kisan kan shi ma ɗauran sa, to wancan da yake ƙoƙarin kashe wancan ya ga abin da aka yi wannan wallahi ba zai ba. Amma wancan ya kashe an raba da shi, wancan ya kashe an abin da aka yi saboda yana da gata, an kashe ƙasar waje ya daɗe ya dawo cigaba da harkokin su ana kallon sa, sai ya ga zauna lafiya, ya ga zauna lafiya. To abu na ƙarshe shine Annabi tsira da Amsu tsira tabbata a gare shi ce wa tarikul dinihi al mufariq lil jamaa, shine mutumin da ya ban addinin sa, mutumin da ya ban addinin sa ya bar cikin jama'a musulmi kuma jama'a kafirai, to shi ma wannan haddin sa shine kisan kai. Dan mutumin da ya ridda, wato yan uwa ku fahimta akwai bambanci tsakanin ridda da mutumin da daman san asalin sa yahudi ne ko ba nasari. Yanzu mutumin da yake da yahudi ne ko ba nasari babu ruwanka da shi, zaka bar shi addinin sa koda a garin ka yake na musulmi, in dai zai baka jizya sannan ba shi da wani abu na tashin hankali da yake haifarwa, za ka bar shi harkokin sa. Kamar yadda Annabi tsira da Amsu tsara tabbata a gare shi, ya zauna da Yahudawa a ina a garin Madina, ya zauna da Kirista a garin Madina, duk akwai. To amma mutumin da yace yanzu shi ya shiga addinin musulunci sai kuma ya riga, to shi wannan babu makawa kan hukuncin sa shine a kashe shi. Ina fata an fahimta, ba a rabuwa da shi. Idan da wani Yahudi zai zo yace ya musulunta sai daga baya kuma sai ya riga, to a lokacin yanzu za a yi masa hukuncin ridda ne tunda musulunta nan da ya zama to mai musulmi, to fita daga addinin musuluncin da zai bayar a masa ne a masa hukuncin kisa a kashe shi. To wannan abubuwa guda uku sun yasa a yi wa mutum ne a zubar da jinin mutum ko da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, matuƙar ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku, ko ya zina yana da aure, ko ya kashe rai, ko ya rige ba addinin sa, to za a zubar da jinin sa. Wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka tattauna akan cewa ashe duk mutumin da ya bar sallah da ganganci yana sani bai batta ba, mai hukuncin sa? Wasu daga cikin malamai kuma Imam Malik ibn Anas ibn radiyallahu anhu yake cewa duk mutumin da ya bar sallah ya kiyinta amma ya imani da Allah da ranar lahira, duk wani hukuncin addinin musulunci ya yi dirus sai kiyin sallah, yace to za a kama shi a kashe shi haddan. Kisan da za a masa na haddi ne ba ya bar addinin musulunci ba, an fahimta? Za a kashe shi ne saboda ne ya kiyin sallah, saboda haddi na rashin yin sallah. Al-Imam Abu Hanifa yake cewa shi yana gani ba za a kashe shi ba, amma za a kama shi ne a kulle shi ai kai masa bulala kullum har sai ya dawo kan hanya. To amma ƴan uwa da yawa daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa duk mutumin da ya bar sallah ko da ɗaya ce da gangan haka kawai yake yinta, ya zama arni ya zama kafir idan aka kashe shi kisan da za a yi masa shine kisa na ridda ba kisa na haji ina fatan fahimta duk mutumin da haka kawai kin sallah ka dauka da shin da zamu karanta a gaba sai sunan mana annabi kira da amince shi ara tabbata a gare shi ce al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da yake tsakaninmu da waɗanda ba mu ba kafirai kenan abu ɗaya ne shine sallah sai manzo Allah ce faman tarakaha wanda duk ya ba sallah faqad kafara ya shiga cikin ya zama su kisa ba karamin ganganci bane wallahi mutum ya ba sallah haka kawai wato abin da ke faruwa shine idan ma ba a yi maka hukuncin ridda yanzu anan batun da ba shari'ar musulunci ake yi ba idan ka zo wajen Allah ranar tashin kiyama a cikin su zaka tashi ba mutum a cikin su zai tashi malamai suka ce duk mutumin da ya ƙi yin sallah to idan aka kashe shi na farko ba za a masa sallah ba ba za a yi masa wanka ba ba za a je abin da shi a makabartar musulmi ba ya za a yi kenan sai dai kawai da kayansa a yadda yake a je a samu wani rami a turbaɗe shi kawai babin da shi za a yi ba turbaɗe shi za a yi kawai a cikin ƙasa don kai mutane wani ƙwarai sannan iyalansa ba za su ci gadonsa ba su musulmi ne shi ma kuma in shi ne yake a raye ɗansa ya mutu ba zai ci gadonsa ba idan da a ce yana raye daina sallah duk abin da ke da musulunci in dai baya sallah idan da zai zo ya yanka wani abin yanka ba za a ci ba ba za a aura masa mace musulma ba ko da ba yi masa haddi ba saboda ba a yi ba a shari'ar musulunci to duk wannan hukuncin ya hau kansa amma idan wato kafircinsa ya fi tsanani sama da na da yahudu da manasari kun ga shi da yahudu Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ya yanka za a ci ko ba za a ci ba za a ci da yahudu za a iya auren matarsa shi ne ba za a ba shi auren mace musulma ba amma shi za a iya auren musulmi zai iya auren da yahudiya amma shi duk kowane ɗaya daga ciki ba za a yi to kun ga ɗan uwa mai zafi haka yanzu fa a cikin matasan mu wallahi akwai wanda ba sa sallah wallahi akwai wanda sunansa Muhammadu ko Ahmadu ko Mustafa ko kaza wallahi baya sallah yana nan kuma yana tarukokin sa baya sallah wallahi kwata kwata to kun ga wannan idan da shari'a tana aiki ta musulunci to duk ba za a basu ba za a basu za a kira musu ne idan lokacin sallah yayi wasu malamai suka ce za a bar ni sai karshen mukhtarin sallah a ce ana lallan musu ana cewa wane ka je ka sallah wane ka je ka sallah idan karshen mukhtarin sallah ya zo bai sallah ba kawai sai a je a fille ne kai ya mutu a matsayin sa na arni ba a matsayin sa na musulmi ba wasu malamai suna ganin cewa sai idan yin inkarin sallah ne zama arni amma dai ne yinta kawai bai kafarta ba haka wasu malamai suka faɗa sai idan yin inkarin ta ya ce sallah ba wajibi ba ce sannan ya zama arni amma wancan magana ne cewa mutum ya dena sallah haka kawai zama arni tana da ƙarfi za mu zo mu karanta hadisan da suke bayani a kan haka nan ga sati mai zuwa insha Allah ta'ala saboda haka ƴan uwa sallah tana ɗaya daga cikin mafi girman ayyuka na addinin musulunci idan ka ɗauki kalmar shahada babu aikin da yake mafi girma kamar sallah idan ka ɗauki kalmar shahada babu abin da yake addinin musulunci ya bashi ihtimami kulawa ta musamman kamar sallah sai rakan uwa mu tsaya mu kula da sallah duk abin da muke mu sani sallah ta fi shi matsayi ta fi shi girma mu tsaya ni sallah a lokacin ta mu ba ta haƙƙin ta ni ke da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu daka ta a nan uwa saboda lokacin sallah ya riga insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu ƙara hadisan da suke cikin bamu abin da muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada kuskuren da muka Allah madaukakin sarki ya fi mana